This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 21 ga watan Mayu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
‘Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Isra’ila ta kai mummunan farmaki yau Talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakar Hamas a kudancin zirin Gaza. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci ɓarin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a jihar Filatin Najeriya.
Yanzu da ke cikin suwa nan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru zura Lamawa Ikoto ba wani mutum a wurin, yanzu duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin zura. Mu ma da muke wannan wurin wato muna tattare kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa.
Za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da safarar mutane ta NAFTIC da wasu ƙungiyoyin jama'a na zargin 'yan sanda a Sokoto da wani yunƙuri na rufa-rufa.
Har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba, kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar Sokoto. Sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruwa waɗanga kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai mai da hankali kan batun farfaɗo da noman auduga. Sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran. ‘Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Mutane sun cika makil a kan hanyoyi suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan Raisi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka haɗa da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahi. An kuma shirya tarukan makoki a Qom da Tehran kafin jana'izar Raisi a ranar Alhamis a garin Mashhad da ke zama mahaifarsa. Jami'an Iran ba su tuhumanci wani da hannu a wannan hatsarin a hukumanci ba. Jirgin da ya faɗi ne a ranar Lahadi a wani yanki mai tsaunuka wanda hazo ya dabaibaye yayin da tawagar Iran ke dawowa daga wani bikin buɗe madatsar ruwa kan iyakar Iran da Azerbaijan. Tsohon ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya ɗora laifi a kan Amurka da takunkuman da ta ɗora wa Iran. Zarif ya faɗa wa Associated Press cewa Amurka ta haramta wa Iran sayan kayayyakin jiragen sama, kuma hakan ya hana mutanen Iran more jiragen sama masu inganci. Amurka dai ta yi watsi da wannan magana, inda ma'aikatan harkokin wajen Amurka ɗin ke faɗa yau Talata cewa Iran tana amfani da jiraginta, tana kai kaya, tana taimakawa ta'addanci. Isra'ila ta kai mummunan farmaki yau Talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan Hamas a kudancin zirin Gaza, yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama Gallant ɗin da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Jama'an asibitin Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe mutane 7 yayin wannan samamen a garin Jenin da ke yammacin kogin Jordan. Kana shugaban asibitin gwamnatin Jenin ya ce mutum ɗaya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce ta kai wani hali da ya auna mayakan Hamas, ta kuma ce sojojinta sun harbe mayakan da dama. sojojin kasa na Isra'ila da jiragen saman yakin ta sun fafata a Rafa a kudancin Gaza, yayin da sojojin suka kuma yi batakashi da yan bindigan a tsakiya da arewacin Gaza, a cewar ma'aikatan tsaron ta Isra'ila. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatan tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na kasar Ukraine. Gwamna na Kharkiv, Oleh Sinyobov, ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama, kana jikata akalla mutane uku. Serhiy Lyansk shi ne gwamnan yankin Dnipropetrovsk, ya ce buraguzan jirage da ya faɗo ya lalata gine-ginen kasuwanci. Hare-hare na baya-bayan nan dai na zuwa ne bayan da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada kira da kawayensu da ƙara taimaka wa Ukraine da na'urorin tsaron sararin sama da kuma sabbin jiragen yaƙi. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin da wasu shugabannin tsaro akalla 50 daga kasashen Turai da ma duniya baki daya sun gana a domin taimakawa kasar Ukraine da tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa a wani sabon hari daga Rasha a yankin Kharkiv.
To an jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa wasu 'yan bindiga sun karkashe mutane da dama a karamar hukumar Wasi ta jihar Filatin Najeriya. Zainab Babaji, gare ki.
Wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wasu ƙauyuka uku da suka hada da Bikutu da Zurak a karamar hukumar Wasi da ke jihar Filato, inda suka hallaka mutane da dama, wasu da dama kuma suka jikkata. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci sakaye sunansa saboda tsaro yace 'yan ta'addan sun zo ne kan babura da yammacin jiya Litinin, suka yi aika-aikan kuma har yau Talata suna ƙara taruwa a ƙauyen Sabon Gari don sake kaiwa hari.
Wanda a Bikutu akalla magana an kashe mutane ba a san adadin su ba. Haka dai a Zurak dai mun kirkiri daga Dajiya tara ne.
Sun tara.
Sai ana samun karin wasu adadi daban. Akalla dai mutane sun kai mutum 40 sun da aka kashe. A yanzu hakan nan kuma da nake gaya miki cewa gashi da mun gudun binne waɗannan ɗin sai ga su suna gangarowa, mashin hudu, mashin uku, mashin nawa suna taruwa a bayan garin kamfani.
Su 'yan ta'addan.
Kaje suka koma su 'yan ta'addan ne. Yanzu sun koma da shiga garin da yake suna mai suna Sabon Gari.
Amma jami'an tsaro sun kai dauki a wurin.
Jami'an tsaro ba wani maganar jami'an tsaron gwamnati da suka je wurin. So hunters din da muka kirkira a gida su ne suka je wurin. A cikin su ma Allah ya an kace mana wasu. A 'yan hunters namu a taimaka a ba su bindiga, duk wannan bindigan da aka ba su a hannun famfon nan baya aiki.
Malam Ahmad Aliyu, limamin babban masallacin Zurak, yace suna buƙatar ɗauki daga jami'an tsaro.
Abin da ya faru shine 'yan ta'adda wato sun zo sun farma wani gari Zurak, sun karkashe mutane da wani ƙauye Lamawa a cikin kamfani a wurin. Duk ƙauyukan da suka samu suka buɗe wuta suka kashe mutane ba iyaka. Zuwa yanzu dai wanda aka gani su ne mutane 21 wanda aka yi jana'izarsu.
21?
21.
A wayanda suka jikkata fa?
Tukuna adadin dai wanda ba san iyaka ba, wanda dai muka yi jana'izarsu aka iya gani su ne.
To amma wani yanayi ake ciki yanzu haka a wurin?
Yanzu yanda ake ciki su waɗannan ƙauyukan da wannan abin ya faru Zurak, Lamawa, Ikutu, ba wani mutum a wurin yanzu, duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin Zurak. Mu ma da muke wannan wurin wato muna tattare, kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa. Yanzu haka daga local government ko daga ina ba wani ma'aikacin da ya iya zuwa wai ya bi baya a ga me yake faruwa zuwa yanzu haka.
Amma ya jami'an tsaro fa?
Jami'an tsaro ba wani jami'in, sai dai 'yan bangan wato 'yan hunters ɗinmu wato su ne wanda suka je wurin.
To yanzu wani ɗauki na gaggawa ake buƙata a wannan guri?
Ya ɗauki na gaggawa muna buƙatar ma wato hukumar tsaro a gaskiya su kawo mana, kuma in so shi ne samu idan suka zo ba muna so an zo kawai a fita ba, yana da kyau a aje kan ɗin nan garin kamfani ko Zurak.
Duk da shike hukumomin tsaro ba su tabbatar da harin ko adadin waɗanda suka raunata ko kuma suka rasa rayukansu ba kafin haɗa wannan rahoto. Shugaban karamar hukumar Wasi Hamisu Anani a hira ta da shi jin kaɗan kanin harin yace suna ɗaukan matakan samar da tsaro a yankin.
Kawai akwai 'yan ƙasa London ne da 'yan baba kiri suke kokarin su ga lalle. lallai an samu tashin tashina wanda suke samun waɗansu abubuwa daga ciki sun mai da shi kaman kasuwanci amma Allah da damu dake da dukkan hanyoyin da suke bi don mu tabbatar da zaman jahar lafiya zaman lafiya ya zama dawamen mai a jahar Plateau
yankin Nazrak dake zama babban wurin dake da albarkatun ma'adinan kwal ya sha fama da ayyukan yan ta'adda wanda ko a watan da ta gabata hukumomin tsaro suka karye laggon wasu su Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to kai da Zainab ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga baba da ci gaban labaran duniya
A yau talata ne za a buɗe taron koli na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu da nufin samar da sabon yarjejeniya don maida hankali akan kyawawan bangarori na ƙirƙirarriyar fasaha wato AI a takaice a Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak za su yi jawabi ga wakilan manyan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ta yanar gizo a matsayin su na masu ɗaukar nauyin taron kolin ƙirƙirarriyar fasaha a birnin Seoul. Dandalin yanar gizo na taron kolin ya ce mahalartan za su mai da hankali ne akan abubuwa uku wanda yarjejeniyar za ta kunshi da suka hada da kariya da ƙirƙira da kuma haɗa kai. An gayyaci shugabannin ƙasashe bakwai mafi girman demokradiyya a duniya da suka hada da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da kuma Burtaniya zuwa bude taron tare da shugabannin Australia da kuma Singapore. A ƙarshe wata mai magana da yawun gwamnatin Faransa ta ce shugaban ƙasa Emmanuel Macron zai je yankin Pacific na New Caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau Talata. Ziyarar ta Macron zuwa tsibirin da ke karkashin ikon Faransa na zuwa ne mako guda bayan barkewar tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama akan wani kudirin doka da aka gabatar a majalisar dokokin Faransa da zai baiwa haifafun ƙasar Faransa waɗanda suka zauna a New Caledonia tsawon shekaru goma damar kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahoto. Hukumar yaki da safarar mutane ta NAFTIC da wasu kungiyoyin jama'a na zargin yan sanda da neman shiriritar da wata tabargaza ta safarar mutane saboda wai akwai hannun wata jami'ar yan sanda ciki. Sai dai kuma yan sandan sun ce har yanzu bincike suke akai Muhammad Nasir gari
ranar 1 ga wannan wata na Mayu ne rundunar yan sanda ta Abuja ta turo ASP Kulu Dogon Yaro da Elizabeth Ojo zuwa Sokoto domin cigaba da bincike akan tumar da ake musu na satar yara biyar ciki har da jinjira yan makonni daga Sokoto har zuwa Abuja tun daga wannan lokacin kungiyoyin fafatuka ke kai goro su kai mari ganin yadda rundunar za ta tafiyar da lamarin musamman ganin ya hada da jami'ar yan sanda a ciki wanda ma an ce ta saba aiki a Sokoto. Malam Abdul Ganiyu Abubakar shugaban kungiyar masu fafatuka akan safarar kananan yara da sa su aikin wahala na ƙasa ya ce lokacin da lamarin ya faru kungiyar su ta jinjinawa rundunar yan sanda akan kama ma'aikaciyar su da kuma bincikenta kuma duba da cewa batun ya shafi safarar bil'adama suka yi kira ga rundunar yan sanda da tamayar da lamarin ga ofishin hukumar yaki da safarar bil'adama ta ƙasa da ke Sokoto.
NAFTIC ita ce hukumar da gwamnatin tarayya ta kawo domin yaki da fatocin bil'adama kamar yadda ta kawo hukumar yan sanda. To sai mun ka ga cewa kwanaki bayan mun yi haka har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar yan sanda ba kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar Sokoto. To sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruwa waɗanga. Kila don suna jami'an yan sanda ko wani abu abinda muke zargi kenan.
Ya ce kwana biyu bayan faruwar lamarin a Sokoto an samu faruwar makamancinsa a jihar Edo inda wata yarinya mahaifinta ke cin zarafinta kuma suka kai rahoto ga rundunar yan sanda kuma aka ɗauki matakin da ya kamata.
Ba mu samu haka ga hukumar yan sanda ta jihar Sokoto ba. To shi yasa muka sake kiran wani press conference domin mu kara yaba ma commissioner yan sanda na jihar Sokoto sannan mu yi kira gare shi da cewa ya hannunta wanga case don gaskiya case ne na NAFTIC kuma gurgudo idan an hannunta case ga NAFTIC mu muna da tabbacin cewa za su bi su ga cewa sun hukunta wannan case din
Ita kanta hukumar yaki da safarar bil'adama ta ce tunkatun kungiyar ta nemi yan sanda su hannunta batun gare ta, sai da ta rubuta wa rundunar yan sanda takarda a cewar komandan yanki na hukumar jihar Sokoto Abubakar Abdullahi Tabra.
Mun rubuta ba mu case kuma sun yi responding cewa it's not a case of child trafficking, the investigation is a case of child abduction. Din yi ba su kara kuma wani respond ba.
Ita ma hadaddiyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta bakin jami'an bincike da tattara bayanai Ado Abdullahi ta ce ganin batun na tafiyar hanwaniya sai da ta yi zama da kakakin rundunar yan sanda ta ji inda aka kwana.
To mun yi magana da shi, cinaji abubuwan su ya suke tafiya ga kuma irin abubuwan da ya kamata a mutane su jiya, amma kuma ba shi yake tafiya ba. Sai ce mini yes, sun yi kifin abin silent ne domin idan aka yi buɗe kowa ya jiya. Akwai mutane da aka sami ala daga nan Sokoto za su gudu ko kuma su yi wani abu haka nan saboda
kanata haujin rundunar yan sanda ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufai ta nuna damuwa akan yadda batun ke fita ta dandalin sada zumunta na yanar gizo a daidai lokacin da take bincike, wanda ta ce yana barazana ga binciken da take yi, kuma dangane da masu korafi su yi hakuri za su san abin da ake ciki idan ta kammala bincike.
Shirin da kuma ga mai bayan mun shiru na ba ka sai irin wannan sai an ka ce a to a rinka magana wurin nan da hannu cikin gudu za su yi kai duk da ke wamitin progress to ya min kwakwai da mada price price za mu.
An ji ma ana fama da irin wannan matsala a yankunan Najeriya inda ake sato yara daga wani yanki a kai su wani yanki da wasu manufofi na daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wani yunkuri dangane an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya, musamman ma shi a arewa maso gabashin kasar, gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar. A yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad yayi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya, kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audugar.
Abdulhab, ina ga dalilai suna da dama da suka sa mu ɗau wannan mataki, kuma sai ka hance da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta kawo wani tsari da ya sa mu duba hanyoyin da za mu ƙarfafi arzikin arewacin Najeriya. Na noma kusan zan ce ita ce ma ta ɗauke kusan ilahirin al'umma, da mai bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu. Da saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu, saboda shi zai rarraba fadace-fadace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau. Kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura. Kusan yanzu a mutum miliyan 100 da wani abu kuma kowa ya sa jiya za ka ga kayan nan ba na Najeriya ba. Za ka san kai hada da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka. Kaduna kadai akwai masaku 8 wanda kowannen su wurin ɗauke ƙasa da mutum 2000 yau duka suna ba. A gwamban nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas, don da Adamawa da Borno da Gombe har ka ji jikin wuta bauchi wajen Misau da sauransu ana noma auduga da ba kaɗan ba. Kuma daga noman auduga na za a kai ga masana'anta, musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba. Akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshiƙin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara. Muna da komai a gurinmu, saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noma auduga na Gombe, dama tana cikin waɗanda suke sama sama. So ina ga ya fi kusanci gare mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari. Ka tukar ka manta daga manomi zuwa dan baranta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin maburzar da za a burje ta ai a tabar ta kuma yi a kai ta kuma saka ba kayan mutane zai dauke wannan so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa daga karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai ɗauka a kai an yi masa ka ya dawo ya zama dilan a tafa ya amfana saboda haka muna ga moruwar da za a samu in aka yi harkar noman auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya sa muka ƙarfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abin gabaki ɗaya in ka je Gusau ka je Funtuwa ka je Kaduna ko ka gangaro ƙasa ka zo Kano duk wannan masako a farfado da su asalin arzikin arewacin Najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyaɗa sai kuma ƙirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayinmu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah ku zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda haka sun yi alkawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masa da
wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari
in ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kawo mu ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan abu na makiyaya da manoma a samu a bara kai a faɗa kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake gama kan masu sana'a ne na noma ko kiwo a cikin mu in ka haɗa yayin da ake da kashi kusan 30 ko fiye suna wannan to akwai buƙatar a sa ido a taimaka musu domin in an yaka su ma hankalin su ya kwanta kar ka manta an yi da razi an kashe burtun an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo bamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo grazing muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina da irin yunkuri haka yasa a lokacin na tsamo lokacin ko Chris Garba muna ba har jihar Bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da ma ba ai ka yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da kar ka manta a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kadai a wannan mu kadada 144 ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar ka manta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala shi ne wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce ba haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin Najeriya ba don me idan aka yi mayanka na zamani za a iya yin naman nan a gyara shi a sa shi a mota ko a jirgi a kai shi mu mun amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko mu samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan yasa aka yi kamfanin nama na Bauchi aka yi mutum Bauchi to kaga duk irin wannan masu su mutu to in ba mu yi dabara muka harhaɗo da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka su kai aiki yadda ya kamata ba to fitintunin da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki
an ga samar da makaranta ne da
azumin mutu a tuntu ne akwai makaranta akwai asibitin dabbobi akwai dam-dam da aka yi zai noma a kaga ana lissafin wajen mutum 100 ko dan dai da bamu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba Buhari ina tsaman 2017 aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce National Livestock Transformation aka shiga aka yi tace ku ce ba a yi wani abu ba har aka kai da tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin mu a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma Jule Leaders Pressure da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin Mahmud Salihu kauren namo da jihar Zamfara Najeriya mai cewa ina jajanta ma al'ummar kasar jamhuriyar musulunci ta Iran bisa rasuwar shugaban kasar Ibrahim Raisi sakamakon hatsarin jirgi mai saukar ungulu tabbas wannan babban rashi ne ba ga kasar kadai ba har ma ga duniyar musulmi baki daya sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa dumbin matsalolin da suka dabaibaye kasar mu Najeriya ba wai shugaba Bola Ahmed Tinubu ne ya haifar da su ba shi ma ya gaje su ne daga gwamnatin shugaba Buhari saboda haka ya kamata mutane su yi ma shugaba Bola Ahmed Tinubu adalci domin ba shi ya karzo mun ba rataya aka ba shi sai kuma ra'ayin malam ango malamin makaranta ya wuri mai cewa ina yi wa maniyata aikin hajin bana fatan alkhairi yadda suka tafi kasa mai tsarki lafiya ubangiji Allah ya nuna musu su yi aikin hajji lafiya kuma su dawo kasashen su lafiya sannan kuma ina kira gare su da su roƙan mana Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa musamman ma ƙasa ta Najeriya to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice
ɗan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi mutane sun cika makil akan hanyoyi suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan Raisi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka hada da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahi Isra'ila ta kai mummunan farmaki yau talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa kawanya da kuma kan mayakan Hamas a kudancin zirin Gaza yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama Gallant din da Prime Minister Benjamin Netanyahu jama'a asibitin Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe mutane 7 yayin wannan samamin a garin Jenin da ke yammacin kogin Jordan kanin shugaban asibitin gwamnatin Jenin ya ce mutum daya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne gwamnatin yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga Rasha a cikin dare yayin da ma'aikatan tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na kasar Ukraine gwamna na Kharkiv Oleh Sinyabov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama kana jikata akalla mutane 3
to masu saurare da wannan kuma muka zo ga wato muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ta rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Juli Lezgration da kuma injiniyan mu ne yanzu Mr. Chan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.